America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da baba makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba. Kafin ku ga abubuwan da muke tafa da su ga baba makeri da kanin labarin.
To Ibrahim, wani farmakin Isra'ila ta sama ya afka wasu unguwanni a kudancin kasar Lebanon, lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama. Wani mummuna hali da Rasha ta kai wadda ita ta da wuta kada ta yanke wato yanke hanyoyin samar da zafi ga dubban mutane a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa ya kashe mutum guda a kan kasar Ukraine. Kana a yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin Koriya ta Kudu da na Japan domin shirya mayar da martani ga matakin Koriya ta Arewa na tura dubban sojoji su taimaka wa Rasha a yakin ta da Ukraine.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya masu fada a ji da sauran 'yan ƙasa na dada bayyana ra'ayoyinsu kan wata sabuwar kungiyar masu tsoron ra'ayi da ake kira Lakurawa.
Yanzu abinda sun kafi suna yaki sosai da su waɗancan mutane masu kinnata masu ɗaukar jama'a, waɗancan 'yan bindiga suna yaki da su sosai, sannan sukan ce ma jama'a idan sun gani su faɗa musu cewa ga inda sun kaga su yi.
Za kuma aji cewa a ci gaba da rigimar Niger da Faransa, yanzu Niger ta gayyaci Rasha ta riƙa haƙar ma'adanan wato uranium ɗinta, har wasu 'yan ƙasar ma na cewa
ai mafarin daman ma rikicin namu da Faransa rikici ne wangan nan mu al'umman Niger gaba ɗayan mu da Faransa wadda ta yi shekara da shekaru kenan. In majalisar jirgin ƙasar Niger ta yi kira ga kamfanonin kan Rasha, mu wannan sai dai mu jinjina.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin Dole na da ke yankin birnin Kwanni na jamhuriyar Niger. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Wani farmaki ta sama ya afka wasu unguwannin kudancin kasar Lebanon, lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama bayan da Isra'ila ta gargadi mutane su tashi daga gurin kamar yadda hotunan talbijin AFP suka nuna. Kamfanin dillancin labaran Lebanon ya ce wani jirgi mara matuki na Isra'ila ya harba makamai masu linzami guda biyu a Gobere, wata anguwa da ke kudancin birnin Beirut, kafin sojojin suka kaddamar da wani gagarumin hari da ya ruguza wani gini da ke kusa da ofishin ƙaramar hukuma. Umarnin tashin da kakakin sojan Isra'ila Akari Adrai ya kafe a dandalin X ya gargadi mazauna wurin da su fice daga wannan wuri. Kana ya yi kashedi cewa akwai hare-hare da ake niyyar kaiwa a gurin. Sakon nashi ya hada da taswira da ta nuna gine-gine a wurin kusa da makarantar sakandare na Boston. Wani mummuna hali da Rasha ta kai wanda ya tada wuta kada yanke hanyoyin samar da dumi ga dubban mutane a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin Ukraine ya kashe mutum guda kana ya raunata wasu goma a cewar hukumomi a yau Juma'a. Halin na yammacin jiya Alhamis a kan birnin Bahar Aswad ya lalata gine-ginen fararen hula da coci-coci, ya yanke hanyoyin samar da dumi, kana ya lalata gine-ginen makarantu a cewar magajin garin birnin na Odessa Gennady Tarkonov, wanda ya kwatanta lamarin da mummunan hali daga abokan gaba. Tarkonov ya faɗa da safiyar yau Juma'a cewa wata mata mai shekaru 35 da ke bacci a kusa da taga yayin da aka kai harin ta mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Koriya ta Kudu da na Japan don shirya hanyar mayar da martani ga matakin da Koriya ta Arewa ta dauka na tura sojoji dubban sojoji su taimaka wa Rasha a yakin da take yi da kasar Ukraine da kuma barazanan makaman nukuliya da Pyongyang ke yi a gefen wani taron raya tattalin kungiyar raya tattalin arziki na kasashen Asia Pacific a Lima babban birnin kasar Peru. Sojojin da Pyongyang ta tura zuwa Rasha wani babban al'amari ne, in ji mai bada shawara akan tsaron kasa a fadar White House Jake Sullivan yana faɗa wa 'yan jarida da suke cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka Air Force One a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa ƙasa wato birnin Lima kenan a ranar Laraba. Ya ce za mu tankari lamarin daidai da girmansa. Sullivan ya ce taron kolin kasashen zai ba shugabannin daman shirya duk wani mataki na takala da Pyongyang za ta dauka, ciki har da gwajin makaman nukuliya da kaddamar da makamai masu linzami, yayin da Amurka take shirya sauya gwamnati inda Donald Trump zai amshi ragama a cikin watan Janairu.
To an jima kaɗan, Baba Mukeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda manyan ƙasa da sauran jama'a ke cigaba da cece-kuce kan bullar wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi wadda ake kira Lakurawa. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa da aka samu bullarsu a jihohin Sokoto da Kebbi na ci gaba da jefa rayukan jama'a cikin shakku, duk da yake da sigar addinin Musulunci suka fitowa jama'ar yankunan da suke shiga. Wani mutumin karamar hukumar mulki ta Gudu ta jihar Sokoto da baya so a ambaci sunansa ya faɗi yadda suke mu'amala da baƙin 'yan ta'addar.
Abinda aka gabatar jama'a ganin mutum da makami cikin al'umma, to akwai tashin hankali. Duk da yake yanzu abinda sun kashi sun yi kora sun yi na yaƙi sosai da duk waɗancan mutane masu kidnapping, masu ɗaukar jama'a. Waɗancan 'yan bindiga suna yaƙi da su sosai, sannan sukan ce ma jama'a su kula da waɗannan 'yan bindiga masu shigowa, idan sun gani su faɗa musu cewa ga inda sun kaga sun yi. Amma babban ƙalubale nan shin menene an manufa? Zama cikin al'umma da bindiga da miyagun makamai menene amfani ne?
Shima wani mutumin mazaunin karamar hukumar mulkin Tangaza da shima baya so a ambaci sunansa ya ce ko kwanan nan sai da suka kama wani karamin yaro daga yankin nasu.
Suna zargin ko yana tare da wannan kidnappers, zargin da suka yi kenan. Jiya ma sun kira nan gidansu suka ce sun kashe yaron, an zauna zaman makokin yaron, kuma sai yau labari ya tashi aka ce ba su kashe shi ba yana nan, sun ma yi kira biyu nan gidan shi yaron. So yanzu ma dai a takaice an daina an san gaisuwa, ana tunanin kilan ba su kashe shi ba.
Bayan bannar da baƙin 'yan ta'adda suka yi a jihar Kebbi a garin Mera wadda ta yi sanadin salwantar rayukan mutane 17, gwamnatin jihar ta ɗauki matakin gaugawa kamar yadda mai ba gwamnan Kebbi shawara akan harkar tsaro, kanar ɗan Lada Hassan Riba mai ritaya ya bayyana.
To yanzu haka an yi mobilizing sojoji su gano inda suke domin a dankale wannan yaduwar wannan abu. Gwamnatin Nasiru Idris ta ƙauren Gwandu ta kawo yanzu ta hito da sojoji gaba daya a je a dakile wannan abun da yake faruwa, saboda kar a bari ya bude yazo ya zama mana matsala kamar Boko Haram.
Gwamnatin jihar ta saki hada wani babban ayari da ya kunshi fitattun 'ya'yan jihar ta Kebbi, suka je ofishin mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Nuhu Ribaɗo, suka nemi agajin gwamnatin tarayya domin fatattakar baƙin 'yan ta'addar. Mai ba gwamnan Kebbi shawara na musamman akan harkar sadarwa da tsare-tsare Abdullahi Idris Zuru ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan buƙatar da gwamnatin jihar Kebbi ta gabatar.
Kaga mu muna son a yi muna ƙoƙari, in ji gwamna, a hana su shigowa cikin jihar Kebbi, waɗanda ke nan a fatattake su, a yi nisa da su, sannan a yi wani tsari da za a tauye su kada su zo su bazu a cikin jiha. Su kuntata ma al'umma da jake da duke su. Wanga taimako na gaggawa ne ake bukata. To alhamdulillahi kamar da muka samu bayani a wannan roko da gwamna yayi ya samu karbuwa, saboda ayirin sojoji cikin motoci na sulke sun taso ma sun shigo ja sun hari wayannan wuraren da ake takaddama da wayannan 'yan Lakurawa.
Na zanta da wani mutumin garin Yerima Mera ko yaya ake ciki a yankin yanzu kuma ya ce lallai mutanen yankin sun gamsu da shigar jami'an soji a yankin nasu.
Sun shiga dajin nan, kuma muna da yakin tabbacin sun fatattaki mutanen nan kuma sun kashe su, kuma suna kan kashe su yanzu haka suna can sun kai hari jaro da har cikin zokutan sojojin sun shiga. Shanun da aka kama da namu da waɗanda ba namun ba na mayar duk suna nan suna fitowa.
A jihar Sokoto dai yanzu haka mazauna ƙananan hukumomin nan biyar da aka samu ɓullar ayyukan ƙungiyar Talakurawa na ci gaba da neman ɗaukin gaugawa daga mahukunta, duk da yake muƙaddashin babban hamsan mayaƙan Najeriya lokacin da ya ziyarci jihar Sokoto ya ƙarfafa gwiwar jami'an soji da ke yankin akan su daƙile dukkan ayyukan ta'adda da ke barazana a yankin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga yanzu dai ga baba da ci gaban labaran duniya.
Gababin shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauko tsohuwar aminiyarsa ta jagoranci ma'aikatar leƙen asiri ta CIA, wadda kuma wasu ke mata kallon 'yar waje da aka daka iya kawo cikas ta kula da hukumomin leƙen asirin ƙasar a lokacin da zai kama aiki a cikin watan Janairu. A wannan naɗin da ya ja hankali sosai, zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya ambato sunan tsohuwar 'yar majalisar wakilai Tulsi Gabbard a matsayin daraktar ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa.
Here is the choice that we have. A vote for Kamala Harris is a vote.
Wannan shine zabi da muke da shi. Zaben Kamala Harris zabe ne na dukce ne, kuma zabe ne na yaki. Yaki mai yawa kamar yakin duniya ko kuma yakin wato nuclear. Amma zaben Trump zabe ne na mutumin da ke neman kawo ƙarshen yaki kuma baya so a fara su. Matar da ta taba zama 'yar jam'iyyar Democrat a baya ta zama babbar mai taimakawa gangamin yakin neman zaben Trump a tarukan bayyana manufofinsa.
It's why I'm proud to stand with President Trump and why we the people must vote to send him back.
Ni gare ni ina tsaye da shugaba Trump, kuma haka yasa mutane mu je mu zabe shi domin ya sake komawa fadar White House don tabbatar da ajandar sake daga darajar Amurka. A ƙarshe, mahaukaciyar guguwar Sara ta zubar da ruwan sama a ƙasar Honduras da yammacin jiya Alhamis, kana tana barazanar zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan Amurka ta tsakiya da kudancin Mexico. Sara ta sauka ne a nisan kilomita 165 yamma da yankin arewa maso yammacin Cabo de Gracias a Dua a kan iyakar Honduras da Nicaragua, a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta ƙasar Amurka a Miami. Wurin da yana kusa ne da wani ƙauyen Bruce Laguna mai yawan jama'a 13,000, akwai kuma wasu wurare masu yawan jama'a a yankin. Da ƙarfe 3 na asuba agogon yankin, wanda ya yi daidai da ƙarfe 9 na safe agogon GMT, cibiyar ta ce guguwar ta kasance a kusa da birnin Belize da ke kudu maso gabashin Honduras mai nisan kilomita 100 ta gabas, wanda kuma take gudun kilomita 75 a cikin sa'a guda. Hukumomin Mexico sun yi gargaɗin cewa guguwar ka iya zuba ruwa mai tarin yawa a gabar ruwan Yucatan.
Sai da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar hotonninmu a ci gaba da takun sakar da ake yi tsakanin Jamhuriyar Nijar da tsohuwar wargijiyar mulkin mallakar ta Faransa. Yanzu Nijar ta gayyaci Rasha da ta shiga haƙar ma'adanan uranium na ƙasar a maimakon ƙasar ta Faransa. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Yayin da dangantaka ke ci gaba da tsami tsakanin Niger da Faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka, gwamnatin mulkin sojin Niger ta shiga zawarcin ƙasar Rasha ta shigo a dama da ita wajen haƙar ma'adanan uranium da ma sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa. A cikin wata hira ce da ministan ma'adanan ƙasar Usman Abarshi ne sanar da hakan, inda ya bayyana cewa tuni suka gana da kamfanonin Rasha da ke sha'awar zuwa Niger don fara ayyukansu na haƙar ma'adanan, yana mai cewa babu damar barin kamfanonin ƙasar Faransa su ci gaba da aiki a ƙasar tunda ta nuna rashin amincewarta da gwamnatin mulkin soja. Tun wasu 'yan ƙasar Nijar suka so mu bayyana amincewar su ga wannan matakin na Nijar na zawarcin kamfanonin ƙasar Rasha. Suleiman Bube yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Shi da mamma mu yarjejeniya ya kasance wadda za ta gyara 'yan ƙasa ce. Ba yarjejeniya wadda za ta mai da ƙasar mu kamar saniya datsa ba. To ya kasance in kamfanonin nan suka zo za su haƙo mu a danan nan su yi bi ka'ida wanda take ka'idodi na ƙasar mu, amma ba su zo su gindaya mana ka'idodi nasu ba wanda za su tilasta mana mu bi su ba. Mu ba shi bane muke bukata ba. Ai mafarin daman ma rikicin namu da Faransa rikici ne wanga nan mu al'ummar Niger gaba ɗayan mu da Faransa wanda ta yi shekara da shekaru. Kenan in majalisar tsaron ƙasar Niger ta yi kira ga kamfanonin na Rasha, mu wannan sai dai mu jinjina kuma mu ce su ma an suka zo su bi ka'idodi wanda muke so mu 'yan ƙasar Niger ya kasance wannan haƙuwar da za a yi ta gyara mu. Ganaka ganawa.
Yayin da wasu 'yan Niger ke ba mahukuntan ƙasar na neman kamfanonin Rasha domin aikin haƙar ma'adinai, wasu kuma 'yan Niger kin sukar matakin suka yi suna masu cewa da Rasha da Faransa duk kawar ja ce. Abubakar Ali wani mazaunin garin Agadez yana mai cewa
alaƙar Niger da Rasha alaƙa ce wadda ba ta da kyau ba ta gyara mu. Gaskiya me yasa ba ta gyara mu? Rasha tsarin sauran mulkin ta daidai ban yake da sauran ƙasashen duniya inda ake demokarasiya. Yarjejeniya da muke so mu kulla da ita buskan harkar kamfanunnuka sabon mulkin mallaka ne za mu shiga. Gaskiya yanzu ana ta nan abinda Faransa kamar fitan mana bai daidai ba. To abinda Rasha za ta mana sai ya limka na Faransa linkin blinkin. A bangaren mu 'yan ƙasa ba mu so mu ji daɗin haka ba.
Wannan matsayar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin kula da albarkatun ƙasa Sofamin ya bayyana adawarsa da matakin kamfanin Orano mallakar Faransa na dakatar da ayyukansa a arewacin ƙasar. To sai dai a cewar kungiyoyin fafutuka shekaru 50 da kamfanonin Faransa suka shafe suna aiki hakar uranium a Niger, basu ga wani ci gaba da aka samu a ƙasar illa gurɓata muhalli, don haka suna fatan duk wani kamfanonin ƙasashen ƙetare da za su shiga ƙasar Niger su sanya batun kare muhalli da kuma ababen more rayuwa a gaba. Al-Mustafa Al-Hassan shugaban kungiyar kare muhalli a Niger.
Shekaran nan 50 da aka yi su ana tono uranium, ana tono gawayi. Eh duka wannan don saboda a samu a ba Turawa uranium ya kunna musu wuta a Faransa, Alman da sauransu kasashen Turawa dai. To shekara 50 sai aka wayi gari babu ruwan sha, isassun sabtattu, babu kuran, don aka bar mu cikin wa'annan mugayen hali. Duka su ne aka buro mana baya. Muna roƙon Allah samu kamfanonukan da za su zo kasu yi mana hali kamar wa'ancan. Abinda muke tamahani, muke son gani shine ayi hali wanda ya wuce tare da Orano da mutanen shi.
Niger ce ta bakwai a duniya a arziki uranium, kuma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a cikin watan Yulin bara suka raba gari da uwargijiyarsu Faransa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu shauraron mu barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari. Shiri na da ɗan gari shiri ne da ke bai da tarihin garuruwa daban-daban wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatar muku, wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar zan gabatar da wannan shirin na da ɗan gari. Yau za mu leƙa da kufa a garin Dole da ke cikin gundumar garin birnin Kwani, inda muka yi gaman katar da hakimin garin Dole, inda ya bamu tarifin garin Dole triyan-triyan, amma da farko ya fara gabatar da sunan shi.
Sunana Mamman Isa, hakimin Dole.
Na shawararo na son yaji cewa me yasa ake ce ma Dole-Dole?
To, Dole gari na wanda waɗanda sun ka azashi mutane na daga Kwanni suke, da wa da Kani. Wani da Kani an ka yarjejeniya an ka ce to za su bugun ƙasa, so ga inda albarka take. Sai an kai musu bugun ƙasa an ka ce wanga wuri su to nan sun tsira shi abinci sai dai su ba wani. Amma wanda ya tsira shi mutuwa shi kai. To shi sai ya ce mai aboki ayyuka ta ta kai da ba kai daya ka tai can kai abin ga in koda ka mutu ni da yare yanzu in gadi ka kaje muharan azagarin da yanzu kai noma ko Allah ya samu unhwani kamar gaje hantu su tsan sai kuma Allah bai kashe shi ba shekaran nan kuma ya samu unhwani sai wadancan an kai gaje dole sun ka biyo shi sun ka tona nan ga shi an muharan an ka azu sunan Dole. Eh yace dama na ce dole sai ku zaka Dole kaje muharan zakku sunan ga shi an muharan azu Dole.
Adadin shekaru na da girka Dole misali
matsalin ajin garin Dole ana kai adadin shekara 163 da garka Doli.
Adadin hakimi nawa yayi rukun garin Doli?
To hakimi 8.
Wani hakimi ya fara rukun Doli yayi shekara nawa?
Na samu shi ya fara rukun garin Doli dan shi shekara 10 shi na rukun Doli. Rasuwayi sannan abokin aiwa ta kama Usman dan shi Usman shi ko shekara 25 shi na rukun Doli. Shi ma Rasuwayi sannan jika Shigeru shi ma yayi shekara 25 shi na rukun Doli. Shi ma sai da mutu an ka azawani. Sannan jika Hassan shi yayi rukun Doli shi yayi shekara 10 shi kan Balasuwayi ba wani sabani ya samu yace ya aji. Eh sai an ka sa wani wanda an ka sa mai bi mai shi na bazo. Shi ko shekara 3 nayi. Shi ma wata rigima ta sun ka samu tsakanin aso da abokin zama sai an ka sarki shi. To sannan Bube shi yayi shekara 50 ba dai shi akakana dai shi ai ubana. Shi yayi shekara 50 ba dai shi na rukun Doli. Sannan yalla su sannan Alasa Umaru kama. Shi ko Alasa Umaru wanana shekara shi 40 ba ju shi na rukun Doli. Sannan ni mamma Isa gashi na shekara 2 ina rukun Doli. Ni na hakimi na 8 na garin Doli.
Akwai wani haka martaba da wannan garin?
Akwai martaba da garin Doli da lokacin da aka yawan yaƙe-yaƙe da abin duk mayakan da sun ka to garin Doli ba su gane shi. Eh dan wannan ma'izza ta ko da an taho sai garin shi zangon bishi bace. Sai su yawo su gaji ba su gane shi ba sai su ce su zo su zo gari tsamiya dai so ha gani amma ba su garin ba tsamiya da murna su so ha gani amma ba su ga gari ba sai gari shi bace musu.
Tak tak ainihin garin Doli daga ina kuka ya taso ya zo hai aka kira ka
daga kwanni wanda ya aza kwanni da shi da wanda aza Doli da wa da kanina. Eh shi na amma har ya taso ya kuto ya buru ya canya komo nan ga ya aza Doli.
Akwai wata shahara da wannan garin yayi bangaren haka yaki.
To shaharar da nan mun kai ni ce ma kamar ta yaki haka ga yaki bai wannan ba abin da yayi zalumtaka noma shi dan da ka ga mai daga garuruwa duka ko ina sai an rasa ci maka an to Doli wura an ci maka in ka ji zalumtaka da Doli kai dan lokacin nan ga shaharar da mun kai nan garin Doli da waya a taho bi dan ci maka da kuɗi garin Doli a rasa ta. Eh da waya
nan adadin kabila nawa ke a nan cikin garin Doli?
Nan kabila akwai Buzayi akwai Hulani. Hulani kamar ga kiwo ra mun ka to da su suna mana kiwo shi amma har sun ka zama nan ga kinan ka ga ba mu aiwari su ko Buzayi yunwa ta kuro sun hako mu nan sun ka zama na garin ga ka ji asulin a Hausa mu jiyanci Hausa na kuma Hausa ga kwannawa dan kwannai ci na duk mutanen garin mu da duk tsage gare mu dan kakin da mu duk tsage gare su gare mu na tsagen an ka bari saboda al'ada tsoho al'ada ta. Eh ka ji mu harin garin
mu to akwai wani take da wannan garin ke gare shi kamar
akwai take ko da shi ana cewa Doli tungan noma garin da ba a zuwa da kudin hatsi a komo da sawa ka ji
menene ai ka wani mutanen wannan garin
noma da kiwo shi sun kai karhi shi sun ka ba karhi noma da kiwo garin Doli shi yayi suna da shi. Eh dan na farko noma shi a gaba kiwo ya baya gare shi. Eh shi sun kai karhi kasuwanci haka ne yan sayan bisa shi haka a zo ga kasuwa na a zo ga kasuwa ka ji abin da Doli ta yi karhi da shi.
Haka ma'aikaci dan garin Doli wanda za a cewa aiwa ne dan garin Doli na haka
bare akwai wanda muka aho da shi Ibrahim Ahmadu shi muka aho da shi dan da bisu da Doli duk guda ta saboda duk cibiyar mu guda duk abin da ya wakana tsakanin dan da bisu da dan Doli ba a rigima nan sai kaga an shirya duk kokin mu gare shi muka aza shi.
Wani matsaloli garin Doli yake fuskanta?
Matsaloli abin da muka fuskanta matsaloli gudana matsalolin mu saboda kaga inda muna ta yi ba mu na hanya cikakka mai kyau kun bayan wannan ga mu wanda mun muna son aiki na rani wanda muka san kasa ta bunƙasa fa mu samu shi ka ji baki mun da akwai wannan aiki mutanen garin wani bai zuwa ma bin bida. Eh sannan akwai ruwa. Eh sannan ta hukan gana mu sai an yi aikin lambu an yi sita albasa hatta kai an debi an bar ruwa amma yanzu ka ga ruwan ba su da diwa da sun zaka sai su waki.
Kamar menene kuke da bukata wanda za a kawo muku dauki bisan shi wanda zai kankare muku matsalolin
da zaran da Allah ya sa an ka samu hanya ga mai kyau tana zakkuwa nan garin gaggahuta to insha Allah noma an ka bashi kari garin Dole komai zai komai zai wadata hanya tsarkakakkawar da ko da yaushe a to garin Dole babu wata matsala da in an ka zaka gahuta yanzu mun ka samu ruwa tsarkakakki masu kyau haza salam in an ka tallawa mana noman zamani an ka kara mana kari kenan insha Allah komai zai wadata da shi
masu shauraron mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Ibrahim Rasna Radio Niya birnin Konni Jamhuriyar Niger na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu ma salam
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
to gaida Ibrahim Ras da tawagarsa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
sakonmu na farko ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isufu Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce salam VOA Hausa Zunduma yajin aiki na kwana biyu wanda tun ajiya Alhamis ya karkare da kungiyar Caesar ta jami'an kiwon lafiya ta kasar mu ta jamhuriyar Niger suka yi gaskiya abin damuwa da dubawa ne ganin muhimmancin da likitoci suke da shi a rayuwar mu da fatan gwamnatin mu ta Niger za ta zauna teburin sasantawa da jami'an kuma ta biya musu bukatu don kauce ma jefa lafiya da rayuwar talakan Niger cikin barazana sai Isma'ila Aganas Malam Fatori mazaurin Difa a jamhuriyar Niger yace kungiyar Chislas a kasar mu ta Najeriya ta bankado ne rahoto dake zargin wasu jami'an gwamnati da salwantar da kudade da kadarorin da aka sha kwatowa musamman kudaden da tsohon shugaban kasa Marigayi Jeneral Sani Abacha ya kai su a jiya kasashen ketare bankado wannan rahoto dai ruwa baya tsani banza kuma an ce dillalin wada shi ya san farashin jariri da haka kiran mu ga yan majalisun dokoki shine su yi kokarin binciko wai shin waɗannan kudaden me aka yi da su sai sako na gaba daga Hassan Dogon Faci ba tsari a jihar Katsina yace muna kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta yi ma Allah ta bude mu turakun shanu na garin ba tsari domin mutane da yawa sun koma mabarata sakamakon rufe wajen neman abincin su sai kuma wannan sako na haɗin gwiwa daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa a jihar Bauchi da Sanusi Madace da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yamada kuma Bulama Cellomi Galaba suka ce bankado ba dakalar sace magunguna da gwamnatin jihar Kano ke sayowa domin taimakawa jama'ar Kano da ma'aikatan asibitoci suke yi a gaskiya abin damuwa ne matuƙa ya kamata gwamnatin jihar ta Kano ta ƙara ƙaimi domin yin bincike mai kwari don hukunta masu aikata irin waɗannan munanan laifuka na sace magunguna asibitocin jihar Kano
to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Wani farmaki ta sama ya afka wasu unguwannin kudancin kasar Lebanon lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama bayan da Isra'ila ta yi gargadi ga mutane da su tashi a wurin kamar yadda hotunan talabijin AFP suka nuna. Kamfanin dillancin labaran Lebanon ya ce wani jirgi mara matuki na Isra'ila ya harba makamai masu linzami guda biyu a Goberi wata anguwa da ke kudancin birnin Beirut kafin sojojin saman suka kaddamar da wani gagarumin hari wanda ya ruguza gini da ke kusa da ofisoshin karamin hukuma. Wani mummunan hali da Rasha ta kai wadda ya tada wuta kana yanke hanyoyin samar da dumi ga dubban mutane a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin Ukraine ya kashe mutum guda kana jikata wasu goma a cewar hukumomi a yau Juma'a. Halin na yammacin jiya Alhamis kan birnin Bahar Aswad ya lalata gine-ginen fararen hula da coci-coci ya yanke hanyoyin samun dumi kana ya lalata gine-ginen makarantu a cewar magajin garin birnin Odessa. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin Koriya ta Kudu da na Japan domin shirya hanyar mayar da martani ga Koriya ta Arewa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Lokacin da kuma za a bada damar kira mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Yanzu a madadin Baba Yakubu Ma'ili, wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Fiona nan Dudu wa Mai, da kuma engineer mu na yanzu Mr. Patrick, ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fata alheri.